الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه، أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى مدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiyata tabbata ga Allah Ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Lahadi 2 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta 1443, wanda ya daidai da 3 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Ani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, Daura da Galadima Road, Angwari Miji a Kaduna, a wannan ƙasar tamu ta Nigeria. Ana gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na Ramalana. A jerin gwanan karatun wannan tafsiri na wannan shekara, wannan shine majalisi na 4, mun kwana a cikin surat al-Baqara aya ta 152. Yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta 153, inda Allah madaukaki yake cewa:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات ورحمة وأولئك هم المهتدون. يهتدون
الله مدوكي bayan ya gama tunatar da bayinsa kan ni'imomin da yayi musu wanda ba za su iya irguwa ba gare su ya kuma kwaitar da su su ambaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk lokacin da suka ambaci Allah Allah zai ambace su iya ambatan Ubangiji da kai iya darajar da za ka samu a gaban Allah idan ka ambaci Allah a cikin mutane to Allah zai ambace ka a cikin mutane da suka fi mutananka sune mala'iku idan ka tuna da Allah a zuciya Allah zai tuna ka a ransa idan ka zo wa Allah kana tafiya Allah zai zo maka da gaggawa bi ma'ana yanayin yanda kai hoɓɓasa wajen neman yardan Allah Allah zai ƙara tani akan yanayin yanda ka zo masa idan ka zo masa da gaggawa Allah ya ce zan rungume ka gabaki daya kaga kuwa runguma yana nufin zai karbe ka gabaki daya kuma ya biya maka bukatar ka duniya sannan ya biya maka bukatar ka a lahira Allah ka biya mana bukatun mu duniya a lahira sai Allah madaukaki ya shelanta nida'atur rahman Allah ya kira bayinsa mu'minai يا ايها الذين امنوا الله مدوكي yace ya ku waɗanda suka yi imani Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifiyarsa da mahaifinsa turjuman alquran yace duk lokacin da kaji an ce ya ayyuha alladhina amanu ka bada aran kunnuwanka ka buke zuciyarka ayan biyu ne ko dai alkhairi za a umarce ka ka aiwatar ko kuma sharri za a hana ka daga aiwatar da shi wannan kiran na Ubangiji nida'atur rahman ɗayan biyun nan ne Allah zai umarce ka ko dai alkhairi a ce ka yi gaggawa ka aiwatar ko kuma sharri a ce ka kame kada ka aiwatar da shi don ka samu daraja da matsayi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukaki yace ista'inu bis-sabr ku nemi taimako na Ubangiji da yin hakuri was-salati kuma sallah inna Allaha ma'as-sabirin lallai Allah yana tare da masu hakuri isti'ana da Allah madaukaki ya umarce mu anan Imamu Ibn Kathir da yazo fassara wannan aya isti'ana taimako da kake nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana buƙatan ababai kamar haka na farko idan kana neman agaji a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi taimakon Allah da haƙuri saboda haƙuri babu a ba ka manta a duniya haka kuma babu a ba kamar ta a lahira da take kai mutum matsayi da ba zai taɓa tsammani ba. Imam Ibn Kathir da ya zo sai ya ce haƙuri ya rabu kashi biyu as-sabru sabran haƙuri kashi biyu ne sabrun ala tarkil maharimi wal ma'asim haƙuri akan barin saɓon Allah da kuma kece hurumin Allah shine na farko نبيو صبر على فعل الطاعات والقربات حقوري أكن أي وتد بيئي أغا الله دني من كسان تيزو أغا الله أغا وأنن أبا بانغو نبيو أبني من مهم من تي أرأيوا سي إمام ابن قيم الجوزية الله يجد أنسى درهما لتفنسى عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين سيتي haƙuri ya rabu kashi uku sai na farko sabrun fi ta'atillah yin haƙuri a wajen yi wa Allah biyayya kana bacci bacci mai daɗi kila ma mafarki kake kuma mafarkin ma kila abinda zuciyarka ya ratayu da shi kana son shi a duniya sai ka ji ladan yana hayya 'ala salah aka cewa kai wannan ya dame ka sai ka yanke wannan baccin ka tashi saboda kana neman tsira duniya, kana neman tsira a lahira, ka yanke wannan baccin, kana ginge iyaka za ka yi alwala har idan ka ya washe ka je ka yi bauta. In babu wannan haƙurin ba za ka iya zuwa ka yi sallah ba. Yanzu ba gashi mun zo mun yi sallar la'asar ba? Kuma lokacin da muke wannan sallan, mala'ikun da suke rubuta adadin waɗanda suka yi sallah, a lokacin da muka fara sallah za su tafi da list ɗin duk wanda ya yi sallar la'asar, za su kai shi wajen Allah. Allah zai tambaye su, kaifa taraktum ibadi, ya kuka bar bayina? Sai mala'iku su ce ji'nahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun, mun zo suna sallah sallan asabahi, gashi kuma mun ba su suna sallah sallan la'asar. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fatathu al'asr, duk mutumin da sallar la'asar ta kubuce masa, ka annama witra ahluhu wa malu, kamar mutumin da yayi asaran iyalansa rankata kaddun su da dukiyarsa. Ma'ana duk mutumin da sallar la'asar ta kubuce masa da gangan, kamar mutumin da gobara ta zo ta kona gidan kurmus, kuma a gidan iya kudinsa gabaki ɗaya da ya ibo ya ajiye, yana so idan ya gama zai je banki ya je ya ajiye, ko to wutan ta cinye iyalan matansa da ƴaƴansa rankata kabba wanda ya sha, kowa ya mutu, dukiyarsa kenan karshe da ya mallaka a duniya, tana gidan ita ma ta wutan ta cinye ta. Sai ce to duk mutumin da ya rasa sallar la'asar kamar mutumin irin wanda mutumin yake, mutumin da ya rasa dukiyarsa gabaki ɗaya, sannan kuma ya rasa iyalansa gabaki ɗaya, yanzu ya rage shi kai kilo a duniya, duk mutumin da la'asar ta kubuce masa. To kaga in babu haƙuri sai ba za ka iya barin sallah, ba za ka iya tashi ka yanke baccin ka zo kai sallah ba. Ga wani kuma shi a wannan lokacin yake bacci ya sa giya, a lokacin kuma yake ƙara wuta a baccinsa, ba zai tashi ba sai gari ya waye, garin ma idan ya waye sai 12 zai farka. Ɗan ƙoƙari shi ne zai shiga bayi ya yi alwala, ko ya ce zai yi sallah a wannan lokacin, ɗan ƙoƙarin kenan. Wanda kuma daman rakiya ya zo yi a duniya, kawai idan ya yi wanka ya sanya kot ɗinsa ya tafi obis ya je bautan kuɗi, kaga daga nan khasirar duniya wal akhira, yayi asarar duniya bisa lahira. To abu na biyu shine as-sabru an ma'siyatillah, shine haƙuri akan kame zuciya daga sabar daga sabar Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, duk mutumin da ya hana ransa abinda ransa yake so, wanda ya saba wa dokar Allah, to Allah ya masa lamunin zai bashi aljanna. A gami ka hana ranka abinda ranka ke so, wanda ya saba dokar Allah shine ka hana ranka saba wa Ubangiji. Sa'annan kuma abu na uku shine as-sabru an al-masa'ib, haƙuri akan jarabawa da mutum zai riska a rayuwarsa. Jarabawa, ɗanka ya bujire maka, ƴarka ta bujire maka, matarka ta yi tutsu, ma'aikacinka ya yi maka bore, duk ka ji abubuwa sun rikice maka, to duk wannan yana daga cikin haƙuri da ake so ka yi kai a matsayinka na bawa idan Allah ya jarabce ka. Magabata sukan ce sukan gane sun saba wa Allah idan ya zo hawa raƙuminsa ya ga raƙumin ya yi tutsu, sai ya tsaya ya yi shiru ya dinga tunani me ya yi na saɓon Allah da ya sa raƙuminsa ya yi mai tutsu. Ya kamata a ce kawai in ya ce wayya, raƙumin ya ce bismillah kawai a tafi. Amma idan ya ga raƙumin ya ja, sai ya tsaya ya yi shiru ya ce yana tunani me ya yi na saɓon Allah da ya sa har raƙuminsa ya tutsu. Ka ga ba yanzu yana zargin raƙumin ba ne, yanzu yana zargin wa kenan? Yana zargin kansa. Ka ga da muna yi wa kanmu adalci a yau, bala'in nan da muke fuskanta, da muna dawa cikin hayyacinmu za mu gane cewa ba gwamnati ba ce, ba gazawan gwamnatin kai bace laifi na ne da ni da kai Allah ya narka shi shine muke shan wahala to a lokacin da muka gano haka sai kaga Allah ya warware mana matsalolin waye ke ba gwamnatin iko tai abin da ya dace waye ke hana gwamnati ikon yin abin da ya dace ka mai tutu sai kuma ya ba wani ya maka dadi ku gane matsalar yanzu kun buga mana misali ba kana da daba Allah ya azabta ka da yaya sai yaron ka yayi maka tutu ya kaurin kai yayi ki maka biyayya don girman Allah ni wa kan ma'adalci zai samu abin da yake so a wurin ka eh me yasa saboda ya ki maka biyayya kuma gashi yana son abu zuciyarka tana son ta masa ta kyautata masa amma saboda tutsin da ya maka kai ma ka ce ba za ka masa ba a wai nan ba ka kaunan sa ba to haka mu ma tamkar abin da muke yi wa Allah mun saba wa ubangiji mun yi taurin kai mun shiga cikin ababai na saban Allah gila adadi to wannan abin sai kuma wai muna so Allah ya yi mana shafaffu da mai kuma abin da muke so zai yi ba zai yi ba to abin da dan Najeriya a yau musamman dan arewa ya gaza fahimta kenan idan ya zauna sai ya zagi gwamnati idan ya zauna ya zagi shugabanni idan ya zauna sai ya zagi wato waɗanda suke da madafan iko wallahi da za a bashi wannan madafan ikon sai ya fi wannan mutumin da yake zagi biyu sai ya fi shi muni a wurin gudanar da jagorancin nan saboda abin da ya hana su wannan aikin saboda ne wanda ke sarrafa zukatansu ya ba su ikon yin abin da ya dace ka ki masa biyayya sa'annan kuma ne sai Allah ya narka hukumar da zai mana ta hannunsu sai ya hana mu abin da muke nema saboda mu mun ki masa biyayya a cikin rayuwa to hakuri yana gadar da jagoranci mai albarka Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa As-Siyasatu Shar'iyya yake cewa bisabri wal yaqin yunalu al-ibama da hakuri da yaqini ake samun jagoranci kana so ka zama shugaba a cikin al'ummarka ka zama mai hakuri kana so ka zama jagora a cikin al'ummanka ka samu yaqini da ubangijinka zai kwarenye maka duk wani abu amma idan kai hakuri sai Ibn Taymiyyah ya karanto wannan ayar waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah ya ce waja'alna minhum a'immatan mun sanya annabawa su zama jagorori bi amrina lamma sabaru da umurnin mu a yayin da suka yi hakuri kenan su yi hakuri ba za su cimma manufarsu ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi tarbiyyan tabbashi kamar yadda imamu ibn qayyim al-jawziyya yake cewa cikin littafinsa iddatu as-sabirin wa zakhiratu ash-shakirin yace da yazo kan matsalar fasbir bi amri rabbik sai ce wala takun sahib al-huti idnada wa huwa makzum sai yake cewa anan Allah yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rarrashin sa yayi hakuri kada ya zama irin annabi Yunus alaihi salatu wassalam saboda shi annabi Yunus ya fita daga cikin al'umman sa ba tare da dokan Allah ba bacin rai da bakin cikin mutanen su sun ki bin dokan Allah sai fita saboda yana fushi da mutanen sun ki bin dokan Allah kuma a tsari na Allah Allah bai ce bai ya fita ba saboda ya fita ba tare da dokan Allah ba sai Allah ya lajabtar da shi wannan annabin Allah wanda yafi kowa daraja a cikin mutanen sa Allah ya sa kifi ya hade shi taqamahu al-hutu wa huwa mulim kifi ya hade shi yana zargin kansa sai Allah ce laula annahu kana min al-musabbihin ba dan yana daga cikin waɗanda suke tasbihi ba suna ambatan Allah la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun da Allah ya baida cikin kifin nan shine kabarin annabin Allah annabi Yunus annabin Allah fa kuma dokan nan fushi yayi akan an sa'awa Allah amma Allah bai bashi wannan dokar ba to ni da kai kuma ba inda zamu yi kuma adalci mun saki dokar Allah mun saba umurnin Allah sa'annan ba ma bin dokokin sa sa'annan kuma muna so shugabannin da Allah ya ba mu su zama irin Sayyidina Abu Bakar da Umar mu kuma ba mu zama mabiyan Sayyidina Abu Bakar da Umar ba kaga akwai matsala ce to shi sa Allah ce ista'inu bis sabri ku yi nemi taimako da haƙuri wassalah da kuma sallah saboda waɗannan ababen guda biyu bayan Allah nagartattu da shi suka samu nasara annabi Zakariya alaihi salatu wassalam bai da ɗa shekarunsa ya ja ya tsufa sai ya fara kuka ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah da ya tashi sai ya tashi cikin dare yana sallah yana roƙon Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya kira sa alhali yana sallah kuma yayi haƙuri saboda yayi fadanci a wurin Allah asusuwa na sun sage ya Allah sun yi laushi ba ƙarfi sa'annan kuma ba gashi na washta'ala ra'su shayba gashi na ya canza ya koma furfura na riga na tsufa habli minka min ladunka waliyan ya Allah daga gare ka ina so ka bani wanda zai jibinci al'amarina yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya wanda zai gaji ni kuma zai gaji gidan annabi yaqub da Allah ya tashi kiransa Allah ya shelanta masa yana sallah يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ينا كيران الله الله سبحانه وتعالى بأمسى مسا هو للوكتي ألوكتي بكي سلا حتى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كشي دريني ينا روقان الله الله كما يأمسى مسا أتكم والنندر من ذن الله صلى الله عليه وسلم آية بذات آية يبنغ ميميتاكا saboda yana neman mana rahama wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ina tarokan Allah sannan Allah ya amsa masa Allah yace ya amsa al'umman sa bisa Allah da al'umman manzan Allah suka yi Allah ba zai kawar da su ba kamar inda ya kawar da al'ummomin da suka shuɗe al'ummomin da suka shuɗe idan suka yi Allah guda daya sai Allah ya saukar da bama-bamai na azaba wanda su gabaki daya sai ai sabon zubi amma manzo Allah ya roƙa mana wannan alfarma a wurin Allah cewa duk irin sabon Allah da zamu yi kada Allah ya kashe mu gabaki daya a ce duniya babu al'umman sa sannan ai sabon zubi Allah ya roki manzo Allah ya roki wannan abin a wurin Allah Allah ya amsa masa sai dai Allah sai ya nuna mana alamomi wanda ke nuna cewa mun cancanci azaba to wannan alamar ana so ni da kai mu gyara idan ka ga kisifewar rana ko wata alama ce cewa mu muke duniya a lokacin mun cancanci Allah gabaki daya ya gusar da mu ya saukar da bama-bamai na azaba kowa ya mutu mutumin banza da mutumin kirki ya mutu sannan sai Allah ya yi sabon zubi to amma saboda wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya haska mana sai ya nuna mana cikifewar rana ko cikifewar wata amma turawa sun ribice mu a shekarun baya da ake samun cikifewar rana ko cikifewar wata sai kaga mutane wai ana kallo ana cewa oh wai kaman turawa sun yi magana anan za a yi danyi duhu a can kaza kaga mun manta da cewa a lokacin da wannan ya faru manzon Allah na da raifa ranan da kinsa ya mutu Ibrahim rana aka samu rana kai kisifi sai zama garin an shiga cikin duhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yafi babu a jikinsa a firgice fito daga gida sai da aka biyo shi da mayafi ana sa mai mayafi saboda a firgice manzon Allah ya fito yana ya danna sai yana kallon sama yana cewa ya Allah ba ka ce ba za ka azabtar da al'umma ta ba matakar ina da rai ba abinda manzo Allah yake kenan kaga saboda me ya san cewa alama ce ta cewa tabbas ba mu ji biki kawo kisifewar rana ko wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yi sallah raka'a biyu ruku'i hudu zaka an farko karanta Fatiha da Bakara sai da aka jire ana tsaye ana yi ruku'i yayin ruku'i ya dade a ruku'i kusan kwacin a karanta Bakara zuwa karshe sannan ya dago daga ruku'i sannan ya ƙara karanta Fatiha da Ali Imran har sai da jire ta da jire Ali Imran bayan ya jire ta ya ƙara yin ruku'i na biyu ruku'in kuma tsaya kusan kwacin karatun Ali Imran sannan ya dago daga ruku'i ko sujjada ya dade a sujjadan farko kaman sayuwar da aka yi ana karanta Bakara ya dago daga sujjada ya ƙara komawa sujjada ta biyu sai ya dade kamar kwatankwacin karatun da aka yi na Ali Imran har aka dire sannan sai ya tashi haka a ta biyu sai ya karanta Fatiha da suratul Nisa'i sai da ya dire ta ya ƙara yin ruku'i ya tsaya a ruku'i kamar tsayuwar da ya yi karanta suratul Nisa'i sannan ya ɗago daga ruku'i sai ya ƙara karanta Fatiha da suratul Ma'ida sai da ya dire ta sannan bayan ya dire ta sannan ya yi ruku'i ya daɗe a ruku'in kamar kwatankwacin karatun da ya yi na suratul Ma'ida a cikin sallan ana cikin sallah sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabura jikinsa na kurma ya ja da baya a cikin sallan aka ga can ya kai cafka haka da aka idar da sallah farko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi tafiya ya wajen mata yana zuwa sai ya ce Allah na kishi kishin da Allah yake yi ya ga mumini yana zina malamai suka ce to abinda ke gadar da musiba na kisifewar rana da wata shine zina a cikin al'umma maza Allah ya ce Allah na kishi kishin Allah ya ga mumini ko mumina tana zina Allah yana kishi ya ga mumini na zina ma'ana musulmi yayi zina ko musulma yayi zina sai ce an nuna min a cikin sallan nan abubuwa da yawa daga ciki an nuna min ku mata ku ne majoritin ƴan wuta sannan mabiya da ku su ne mawadata wanda suka fi kowa yawa a wuta mata sannan waɗanda suke bin su a yawa su ne mawadata masu kuɗi su suka fi kowa yawa kuma a cikin mutane yawa a cikin wuta wanda suka fi kowa kuma yawa a aljanna su ne talakawa aljanna na da ƙofofi takwas bakwai na talakawa ne guda ɗaya ne ta masu kuɗi sai ce a wannan sallan ba ku ga na zabura ba suka ce eh sai ce wutan jahannama aka nuna min na ga yanda take balbal take bulbulin bala'i shine na firgita kuka ga na ja da baya yace an nuna min aljanna da kayan marmarin aljanna yace ba ku ga na kai cafka ba suka ce eh sai ce an aljanna aka nuna min shine na dan yi kwadayin dan kosa manzo Allah ce da na iya tsin kowannan apple din har duniya ta nade ba za ku iya cinye ta ba ku al'umman ga baki da na san ba wani ya fara cewa za mu yi wa wasu ba wani maganar warwasu a nan har duniya ta nade kowa ya ci sai ya ci ya koshi ba za ta kare ba ya ce ku yi sadaka ku yawaita istighfari saboda na ga mafi yawan kuɗin wuta ne ku kaga wannan yana nuna mana ne sallah ta ga ai hakuri aka yi ko ba hakuri wannan sallan za ta yi to wani ma tarawihi kawai da za a yi in an yi wuta a yi awa daya ba zai iya ba ana sallamewa na isha'i sai ka ji ce mun yi na wajibi Allah ya karba ya tsara gaba shi wallahi ba zai sallah ba shi ne tun da yayi na wajibi wancan nafila ne shi ba zai yi ba kana asara mai dumbin yawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ne ya tambaye shi ya ma'aikin Allah me kake gani idan nayi sallah nayi azumin watan ramalana sannan nayi sallan tarawih ina matsina a wurin Allah manzon Allah ce minas siddiqina wa shuhada Allah zai kidaya ka daga cikin siddiqai kawga sun sai da na Abubakar da Maryam ina fata an gane ko san wa karanan mutane bane ko ne wannan manyan mutane ne sai ce kuma me wa shuhada kuma tawagar sa Hamza sayyidu shuhada shine shugaban shahidan duniya to za a tada kai a cikin su ko san ba karamin mutane bane ka san waye Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a 1975 da aka samu wato aka samu ambaliyar ruwa dalilin da yasa kaga wannan katangar da aka sa a Madina a wajen gawan su wannan dalilin ne ruwa ne yazo kafin kuma babu jiri ne a wannan lokacin ruwa ne yazo ya farfasa wannan gawawwakin har ya fito da su malaman da aka zo mai da gawawwakin su gidan su sun ce wallahi sun ga Hamza saboda yafi kowa tsawo a ciki suka ce yanda ka san yanzu nan ya mutu jikinsa kashin su da jinin da ke jikinsa da aka harbe shi yana nan a jikinsa lafiya lau to a cikin irin wannan mutanen ba za su tashi za a tashe ka idan kai sallan tarawihi kuma me daga farko aka karkare da kai ba wai a gama ka ce to witiri za ka je kai a gida ba shi ma aka ciki sai an yi idan da sallan da kai yanda mutum ya karkare ya fara sallan har aka sallame aka yi witiri kana ciki kuma sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah yayi sallah ne na tarawihi kun san karfe nawa aka idan da sallah karfe 10:12 tun daga karfe 7:08 ake sallah ko sai 12 da kai sai saura manzon Allah idan da sallar dare na tarawihi sai sahabbai suka ce ya rasulullah law atmamta lana baqiyatu laylatina ya ma'aikin Allah da ka zarce ka ji mutane ka ji maza suka ce da ka karasa daren kawai akai har karfe 3 sai manzon Allah ce innahu man salla ma'al imami hatta yansari duk mutumin da ya sallan tarawihi tare da liman hakki da liman ya karkare sallah yace assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum an idar da sallah sai ce kutiba lahu qiyamu layla wa baqiyatu laylati za rubuta masa qiyamul layli yanzu ka zo masallaci ne kan idar da sallah kila ya gama karfe 9 da kwata ko 9 da rabi ba ya gama ba Allah ce idan ka je gida ka kwanta kana ta bacci har da munshari baccin nan da kake yi ana ta rubuta maka qiyamul layli Allah dan ya kira sallah ka tashi kai asara sunna dadi bid'a wahala kuma gashi babu yin bukata haka manzo Allah ce za a rubuta maka sallan dare ga baki ɗaya daren kayi ta ko da baka tashi cikin dare kai ba kana nan kai ana ta rubuta maka qiyamul layli kaga wannan yana nuna maka daraja ne na hakuri a wajen sallah ko kun sanya ya sahabbai suke yi Jabir dan Abdullahi yace idan muka ga mutum yayi sallan tarawihi ya karanta aya 100 muna ganin sa kai wannan ya taƙaita sallan muna ganin cewa ya taƙaita sallan saboda me sun ce wa kanu ya qara'una su fa a kowace raka'a suna karanta ni'ina aya 100 a kowace raka'a a raka'a biyu an kuka dire bakara an yi rabi an karanta aya 100 sannan a raka'a ta biyu an dauko aya 100 kaga an ci aya 200 a raka'a biyu kawai suna idan da sallan tarawihin su ne kusan karfe 3 zuwa karfe 4 kar da asuba idan suka fara tun daga farkon dare haka ba suka samu aljanna ni kuma da kai ga munan awa ɗayan da ma yawancin masallatan muke yi kai kana ganin an bata maka lokaci saboda haka ba za ka iya wannan hakurin ba to Allah ce ista'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimakon Allah da hakuri da kuma sallah wannan hakurin in babu shi ba za ka iya ba amma fa mutum zai iya tsayawa awa 3 a layin mai ko zai tsaya awa 3 a layin mai yana neman mai kuma ya tsaya ana ta abin har a dirje mai mota a fito a ce wa gano ban sai ce ko ya zan iya dole kuma yin hakuri amma sallah wannan zai kara maka alaka tsakaninka da ubangiji ka kasa hakuri to Allah ya ce ista'inu ku nemi taimakon Allah bi sabri da yin hakuri a lokacin da za ku yi ibada sannan wassala da kuma sallah saboda ne Allah ya ce inna allaha ma'as sabirina kaga ma'iya khassa bil wasfi lallai Allah yana tare da masu haƙuri duk mutumin da bai da haƙuri Allah baya tare da shi kaga anan sai laraba suke cewa bi sabri yanilu lakal hadid, a hakuri karfe yake iya maka laushi. Ake ni ai in ba hakuri ba zai iya lankwasa me karfe ba ko, to shi ne malam Bahaushe ya karin magana bi hakuri yakan sha yakan dafa dutse sannan kuma har ya sha me romansa. Kaga wannan akwai balaga a cikinsa, jama'a na ka bi san dai ba zai yiwu ba dai ko, to idan yayi hakuri zai cimma manufarsa da bai taba tsammani ba. Shi ne sakon da ake nufi, ma'ana abinda baka taba tsammani zaka samu ba ta hakuri sai ka same shi. Amma harbowa da fitina ba zai haifar maka da ɗane ido ba, duk bala'in ka sai ka gama kuma abinda kake nema ba za ka same shi ba. Amma idan kai hakuri kai hakuri kai hakuri sai ka ga ka cimma manufarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri yayi aka kore shi a garin Makka, ya zo fita daga garin Makka da ya tsaya ya juyo ya kalli Makka sai fashe da kuka mahaifarsa fa, kasan babu kika sai mahaifa daɗi ko. Manzo Allah ya kalli Makka ya fashe da kuka ya ce wallahi ce Makka, a duniya ba inda nake so kaman ki, bi ma'ana ba garin da nake so kaman ki garin, ba dan mutanen da ke ciki sun kore ni ba wallahi ba zan fita ba. Haka kuma yayi hakuri ko, kai koran ka ke yayi hakuri, amma sai da aka kai tun da Allah ya halicci Makka bi ta halatta ma wani yaki a garin Makka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakuri ko, ya shigo Makka kansa a ƙasa yana kuka na tawalu'u saboda me? Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ne ya bashi daraja ya shiga Makka. A ciki don ku gane fa'idan sallah da hakuri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga Ka'aba akwai gumaka 360, manzon Allah ya rike sanda yana zunguran ɗaya bayan ɗaya yana rusa su, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, sai bige ta sai ku fada ta rushe guda 360 din nan gabaki daya. Haka manzo Allah ya tsariya su sai tsaya a bakin kofin Ka'aba ya ce aina Bilal, ina Bilal, waye Bilal? Bawa ne cikin fata iri na irin ka. Sai ce ta'al wadkhul jawfal Ka'aba wa salli ma'i, da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, amma manzo Allah waye kira? Bilal. Ya ce Bilal ya zo, Bilal ya zo, suka shiga ciki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah raka'a biyu. Abu Sufyan yace zuciya na sai farka kada ya za ai aka wani bakin fata ya zo ya shiga cikin Ka'aba har yace yayi sallah, sai yace kuntu ufakkir an aqfa ajaishan, sai na fara tunanin kai barin nemo an sirrin dana na yaki in yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ya shigar da bawa bakin fata cikin ɗakin Ka'aba. Yace fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilal bab, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bakin kofar Ka'aba sai kalli Abu Sufyan sai ce ya Abu Sufyan wallahi lan taf'al inni la asma'u ma taqul, yace kai Abu Sufyan na rantsa da Allah ba za ka yi wannan abin da kake so kai ba, ina jin maganar da kake yi. Sai ce fa'alantu annahu nabi, yace sai na gano Allah fa annabi ne, abu ne na fadi a zuciyata kuma yana ce min yana jin maganar da nake so na yi, lalle wannan annabi. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tuna wulakancin da Aishawa suka yi wa Bilal, kaga hakuri kenan. Ya ce wuya aka samai igiya aka samai kankare ana jansa, yara na hawa bayansa ana jifansa da dutse, yana ahadun ahad ahadun ahad, shi dai ba zai kafirta ba kuma ba zai zaki manzan Allah ba, ana ta azabtar da shi dutse aka ɗauka da zafin bala'i na Sahara aka ɗaura shi a kan cikinsa da zafin rana, amma Bilal ya ce wallahi ba zai zaki manzan Allah ba. To wannan azabar shi ne manzan Allah ke saka masa, ya ce shigo ina ɗakin Ka'aba, sai ya ce to bai tsaya nan ba, is'ad fawqa dhahril Ka'aba wa adhin fil nas, ka hau saman kallon Ka'aba ka kira sallah, uridu li ahli Makka an tasma'ahu li awwal marra, ina so mutanen Makka su fara jin kiran sallah na farko a duniya. Bilal ya zo ya kama ya kama ba zai iya ba saboda tsawon Ka'aba, kuma manzo Allah ce ya Abu Bakr wa ya Umar iktariba, kai sayyidina Abubakar matso, kai sayyidina Umar matso, sai ce ba rijluka al-yumna ala katfi Abi Bakr wa rijluka al-yusra ala katfi Umar, ko ran abuka ta dama akan kafadin sayidina Abubakar, ka daura na hagunka akan kafadin sayidina Umar. Sayidina Umar zungurere ne dogo, sayidina Abubakar kuma siriri, kaga haka kenan ko, kaga ya kara 1 inch kenan. Ya taka na sayidina Abubakar, ya taka na sayidina Umar, ya fara hawa bakin kafa. Hisham bin Harith ne daga cikin Quraishawa ne, da ya ga Bilal ya fara hawa sai ce inni lam amannaitu an akuna tahta al-ard min an ara hadha al-ghurab yanshiqu fawqa dhahri al-ka'ba. Yace kai jama'a, shi yayi burin ma da ya mutu bai ga wancan bakin hankakan yana hawa dakin Ka'aba. Wa yake nibi Bilal, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya kalli Quraishawa yace wallahi ina tuna azabin da Quraishawa suke yi wa Bilal a nan dakin Ka'aba. Yace ya Bilal inna hadhihi al-ka'ba sharifatun wa 'azimatun 'inda Allah. Yace kaga wannan Ka'aba abu ce mai girma da daraja a wurin Allah. Walakinnaka al-yawm ya Bilal ashrafu wa a'zamu 'inda minha 'inda Allah. Sai dai kai Bilal kafi Ka'aba daraja a wurin Allah. Azin ya Bilal, kira sallah. Bilal ya kira sallan farko a duniya na mutanen Makka. Hakuri ya jawo masa me, ya cin, ya kawo masa ne cin nasara. To matsalar da muke fuskanta yau a wannan kasa mu kenan, babu da hakuri musamman mutanen arewa. Daga ɗabi'un mu zaka gani ba mu da hakuri ko na sakon daya, wannan na zuwa zai surutu, wannan na zuwa sai ka ga baki daya abu ya rikice. Abin da kuma za mu yi hakuri minti biyu uku abubuwa za su warware, to amma ba za mu iya hakuri ba sai ka ga abubuwa gabaki daya ya rikice mana, saboda ba mu da hakuri kuma ba ma tarbiyyatar da zukatanmu da kan yin hakuri. Da ya kamata a koya wa yara tarbiyya na hakuri. Daga cikin tarbiyya na hakuri shine ka koya wa yaro ya iya hakuri, ka sa shi wani abu, ka sa shi ya jajirce akan wannan abin, kuma ya tsaya akan wannan abin, kada ya bar wannan abin. Idan yaki yanda sahabbai suke yi wa ƴaƴansu, idan ramalana ya zo sai a kawo yara su yi azumi, yaro ya fara kuka sai a kawo masa ƴar tsana ko yarinya sai a miƙa mata ita wasa, dan me ka shagaltu daga me, ba za a ce a yi haƙuri ka yi haƙuri to ka ci ka yi rabi, a ba rabi suke ce mai ba, sai a bashi abin da zai shagaltar da shi har sai ya yi haƙuri da yunwan, dan me, dan ya kai azumin. Sai suke wa ƴaƴansu. Shi sa lokacin da aka samu matsala na yunwa a cikin al'umma, sayyidina Umar yana khalifa da aka samu wannan matsala, sai da haƙarƙarinsa gabaki ɗaya ya fito dogo ne zungurere a kan ƙarfa. Amma wallahi saboda bala'i sayyidina Umar ya hana cikinsa cin abinci. A ranar da ya fito sai ya ji cikinsa na ƙubi, sai ya ce karqir aw la tuqarqir innaka lam tashba hatta yashba al-fuqara. Yace kai ƙubi ko kakkai kugi ba za ka ci abinci ba sai talakawa sun ci abinci. Na zama ne zai ce to mu namu fa talakawan zamaninsa ɗaya suke da mabiya, mu ma haka za mu ne take da muje. An gane? Wani zai ce to mu ya namu ba sa mana kaza, ga wa'ancan, wa'ancan talakawansu mutanen kirki ne, sai Allah ya ba su shugabanni? To mu kuma talakawanmu mutanen banza, ku yi hakuri. Haka abin yake. Su ma sai aka samu shugabanni daidai da mu. Kama ta kunu yi walla alaikum, yanda kuke haka ake ba ku shugabanni daidai da ku. Idan ka tara talakawan na yau, ka tara mawadatan, ka tara masu jagorancin, za ka ga wallahi duk tunanin iri ɗaya ne. Ka kai wa kanka adalci, duk tunanin iri ɗaya ne, kowa daman kowa yake nema ya cuce shi. Yanzu ka gwada ka gani, ka kira wani ka bashi kuɗi, ka ce da Allah ga ka nuna kamar ba ka sani ba, ka ga yau ɗayan, ka ce da Allah ga miliyan ɗaya, ka ɗauki 200,000 ka ba wani abokinka 200,000, ka ba wani abokinka 200,000, ka lissafa mutane 5, ka ce duk ka ba su 200,000, ka ce kuma ban gaya musu ba, kai ka ce na gayawa, ka ga me zai faru. Ka ga me zai faru, daga nan za ka san irin mutanen da muke, shi sa ake ba mu daidai da mu. A nan a kan hanya wani mutum yake ba mu labari, ya ce NNPC ne, ya ce malam makaho ne na gani a bakin titi, kuma jagorar sa ma matarsa ce. Yace malam sai na dauki 500 sai na mika mata dan ta bashi. Yace malam wallahi ina kallo sai ta zan sai ta maida 500 a hannunta na hagu, sai ta dauko naira 50 sai ta mika mijin. Muna fahimtar sakon, wato yanayinmu haka shugabanninmu suke. Yace malam ina kallo ba labari aka bani ba, kai da shi hannu. Yace ina ji, yace nawa aka samu, sai ta ce gashi taba, sai ta mika mai 50, ta ja me 500. Yanzu dai ta ja 500, shi kuma an bashi da 50. 50 din ba ai wani ne ya bada ta rike ai ko, kuma daman me zuciyar ta lalace tana jiran irin wannan ya zo ne a mika ce ga abin da aka bada, kuma shi sa sai wannan instantly. To kuma haka yawancin mu muke a wajen mu'amala, amma inda zamu zauna ba mu da wani aiki sai zagin shugabannin mu, ai mugaye ne, zalimai ne, a kaza ne, kaza kaza. To in ta zai hada baki da abokansa a nan garin, an samu yaro dan secondary school da hada abu ya hada baki da yara abokansa dan secondary school, a ce an yi kidnapping din sa saboda aka tsa uban a nan garin. To wani irin al'umma kake tunani za a samu? Kuma me wani irin tunani kake tunani muke mutane ke da shi? Yaro inda kwai ya fashe shine an karbi miliyan 5. Da suka zo kasawa yaro ya ce shi ne hayar gida, abokan suka ce bai isa bai, su suka yi aikin. Ya ce a aiki ɗin uban shi ne, su kuma suka ce in ba su yi aiki ba kaya za a samu kuɗin. Ka ji inda asiri ya tonu, asiri ya tonu, ka ya haɗa baki da abokansa don ya cuci ubansa. Wanda ya fita ya je ya sha wahala don kai, kuma abin nan da yake tarawa don kai, kila ma ya hana ƴan uwansa, da ki taimakawa ƴan uwansa kawai saboda yana so ka samu rayuwa mai kyau. Amma kai kuma gashi sakamakon da kai mai, to sai ina rayuwa za ta yi kyau? Da baki ɗaya zukatanmu ya riga ya riƙe, kawai duniyar aka sa gaba. Kai kina jin tsoron wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hanya baya aiki a kanmu. Manzo Allah ce ka isa abdul dinar, bawan da ke bautata wa dinari ya wahala. Ka isa abdul dunya, bawan da ke bautata wa duniya ya wahala. Ka isa abdul khatifa, kai bawan da ke bautata wa gado ya wahala. Manzo Allah ce fa iza shika falan taqash, ya Allah in ya taka tsaya kada ka bar kayan ya fita a jikinsa. Me yake nuna mana? Sako ne aiko, in ya shiga musiba ne kada ya samu ranan fita daga wannan musiba. Ka tsaya ai musiba ce ko, kada riki taka. To manzo Allah ce in ya taka tsaya, ya Allah kada bar kayan ta fita a jikinsa, saboda ya sa duniya a gaba. Anya wannan baya aiki a kanmu mutanen Arewa kuwa? Eh, mutanen Najeriya, mu Arewan muka fi sani, saboda mu muke shan wahalar yanzu. Ko? Daga ku da lafiya lau, ko kaji bomu ya tashi, ko kaji kidnappers a wajen, ko kaji kandin suna ci gaba a wajen, amma mu ne dai masu shan wahala. Kuma mu dan cikin gida ake cin gida yaki. Dan Arewa ne ke da irin wannan tunanin. In dai za ka zo ka bashi kuɗi, in da za ka ce za ka yi demolition ɗin anguwansu ga baki ɗaya ka bar gidansa, zai ce bismillah, tunda shi naci gidan nanan kowa ma ya rasa. Dan Arewa ce da irin wannan tunani. Mutumin da za ka zo ka taimake shi, ka ɗauki ɗansa, ka biya mai kuɗin karatu, ka biya masa kaza, ya gama karatu don ya zama mutum. In ya zo wajenka ka ce ba da kuɗin da za ka bashi saboda mace shi ta haihu, sai ce me yake min, ba abin da yake min, ya faɗi mana. Iyakaci ya ce yana biya wa ɗana kuɗin makaranta, ni ya biya wa? Dan Arewa ce da irin wannan tunanin. Dan Arewa ce da irin wannan tunanin. Ni in ma da zai daina biya masa yana bani kuɗin ba ya fi mun ba. Dan Arewa ce da irin wannan tunanin. Sai kuma Allah ya kyale ka. Duk wannan musibar da muke ciki wallahi mu muka jawo. Allah ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canza abin da ya sauka a cikin mutane na bala'i da kunci da musiba sai in su sun canza kawukansu. Kama asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah ce duk abin da ya shafe ku na musiba wanda hannayenku ne ya jawo duk da yake Allah na yafe da yawa daga ciki duk dan haka ba wallahi da ba za mu gani ba kowa daman kowa yake ya cuci kansa ya cuce shi direban ka dauke shi in ba amintacce ba zai cuce ka zai abin nan ko ina ka je duk dama kai yanzu makaniki ka kai mai gyaran mota ka tsaya ba zai kwantar da kai ka kwanta zai maka kila wani abun da ya lalace wani dan karamin abu ne sai je dauko wani abu na wani jikin mota da aka cire sai ya ajiye kafa sai ce ga abun da lalace a motar ka alhaji kudin ka naira 30,000 kuma yayi fuska yayi fuska ya ce kudin ka 30,000 daidai da vulcanizer idan ka ajiye mai taya ba a gaban ka ba ya je dawo sai ce kaci uku ne ba ka ke yi ba ai kowa ne ke neman damun kowa ko da cuce shi sannan kuma idan mun zauna mu ce shugabannin mu ne kai azzalimai mu ba azzaliman bane Imam Shafi yace nu'ibu zamanina wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana muna aibanta zamanin mu aibun na tattare da mu ne zamanin mu ba yi da wani aibi sai mu saboda yanayin lokaci zamu tsaya anan zamu amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبر قولي كم تمنيك إجابة إيا ينسى وأنن كبدي توبة با confirm بزي شقاء الجنة با confirm zai shiga aljanna ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sanya yaddan Allah cikin yaddan iyayenka ridallah fi ridal walidain wa sakhatillah fi sakhatil walidain in kana neman yaddan Allah to baban ka yadda da kai in baban ka yadda da kai Allah ya gama yadda da kai in kuwa baban ka ko maman ka na fushi da kai Allah ma yana fushi da kai kuwa kaga ina maganin shiga aljanna kuma in Allah na fushi da kai saboda me ka saba wa iyaye ba abinda zaka taba iya yi wa babanka ko mamanka ka saka masa saboda ka kai ne kai asara kace kana fushi da babanka kai asara kuma wallahi idan baka tuba ba jahannama straight ani na kai ka ba manzo Allah ya kai ka dan ya ce la yadkhulul jannata aqun wala namma duk mutumin da ke saba wa iyayensa ko iyayensa ba sa jin dadin sa a mu'amalar da yake yi da su manzo Allah ce ba zai ta shiga aljanna ba to kaga kuwa shi jana kanka Allah ya shirye shi amma azumin sa na nan daidai wa daidai a wurin Allah in yayi ibadar da zai sa azumin sa ya karbu zai samu karbuwa amma kuma ya karbi tarnaki a kanin sa da ubangiji saboda manzo Allah da ya tashi gwamatsa karban ibadar ta na azumi ya buga misali da iyaye wanda kamar iyayensa guda biyu babansa da mamansa sun tsufa ko ɗaya daga cikinsu bai yi abin da zai samu aljanna ba har baban ya mutu ko kuma har maman ta mutu Allah ya nisantar da shi daga samun rahamar ubangiji malaika jibril ne wannan addu'a manzo Allah kuma ya ce amin dan malaika jibril ya ce kace amin manzo Allah ya ce amin shikenan kaga addu'a manzo Allah ya hawo kanka amin din manzo Allah ya hawo kanka wannan ne addu'an malaika jibril ya hawo kan wannan mutumin Allah ya shirye shi Allah kuma ya sa duk cikin mutane irin wannan hali in ma kana yi to ka tuba it's not too late kana koma gida ka je ka roki baban ka yafe maka na
kuma
gaskiya ne maganar nan da ka fadi haka ne hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yana sauke Qur'ani diddare yayi dalleliyar amarya ce yayi aka samu mai amarya yana dawa daga sallar Isha da ce Allahu Akbar sai tela ne ya kira sallar Asuba kai tilawa yake baban shi sai ya shigo gidan ya tambaye ta ya dana ya amarta ce ni'mar rajul ibnu ma jalla da ɗanka namiji ne amma fa bai sanna a ƙyamace ba baban ya same shi ya ce kai kaza ka ce wallahi ba zan bari ba bada aljanna aljanna Allah sai manzo Allah sai baban ya kishi kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kira shi yace zo ya kake sallah yace ya kake sallan dare yace yana da isha'i idan ya kabbar ta sai gari ya waye kaji maza kaji maza ba maza mata ba sai yace azumi fa yace kullum nake azumi kullum mazalajin ya kake soke qur'ani yace jiddare zalaci a'a kai a wata su daya yace ina da karfin da zan yi fiye da haka yace kai a kowanne kwana 10 na wata fi su daya kaga a wata kana da nawa sau uku yace yana da karfin da zai fiye da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi sati daya kowanne sati ya sauke qur'ani yace yana da karfin da zai fiye da haka manzo Allah ya ce mai kai a kwana 3 ka dinga sauke qur'ani sai yace yana da karfin zai sauke qur'ani sama da kwana 3 kasa da kwana 3 sai manzo Allah ya ce babu sauka dai kasa da kwana 3 da yake daidai wannan tabbas haka hadisin yake wancan aiki ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan watan ramalana shi yasa wa'ansu malamai suke cewa banda watan ramalana saboda wata ne na qur'ani idan maganar gaskiya ana so ba karatun kai ba kai tadabburi akan ma'anarsa saboda haka wancan maganar ta manzo Allah ta fi wannan aiki karfi amma shi wannan saboda haka ta kaita a kwana 3 shine yafi inganci Allah ya sa mu dace kila ne kudi ne shi ina za to bari bari bani dan ka gamsu a duka je gani ne ta tada muje da talakan da masu kudin duk ana cuta in dai a yanzu ne amma wani talakan idan ya karta maka rashin mutunci wallahi zaka ce duk duniya babu mutunci irin sa an gane wato wannan yana nuna mana ba abin dariya bane wallahi abin kuka ne yana nuna lalacewan al'umma ne yana nuna lalacewan al'umma bari ka mana misali waya ce ka ta wani ya fadi a masallaci anan ka bara dai kusa da transformer ina tsaye sai na goni yaro da waya sai na ce wayan waye wannan sai ce yanzu na gani a kafa sai na karba na ce kawo dan yanzu nan wani zai iya kwacewa a hannunsa sai na riki waya kawai ashe mai wayan ya nemo wata waya sai ya kira yana kira don Allah don Annabi ya hakuri don Allah sai me yasa sai kai roko ba waya ka bace sai ce waya ta ce wallahi ban san ina ce wani yaro na gani da wayan yanzu nan shine na karba na ce ya kawo na san me shi zai kira yanzu don Allah yawa alhamdulillah 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 alan kana ina ne sai na ce ina daidai bakin transformer wallahi ina gama yanke wayan da gudu ya shawo kwana da 40 wato kan ma in gudu kenan ko ka gane matsalar sai na mika mai waya na gode na ce sai kai godiya abin nan ai haƙƙin ka ne aka baka to dan Allah in ba dan lalacewan mu ba yaushe mutum zai irin wannan tunanin kayan ka ne fa wani ma kana kira in ya dauka zai ce kai na fa samu waya ka je ka nemi wani haka kawai zai gaya ma na samu waya ne kawai ka je ka nemi wani ni ma ina son wayan kaji haka zai ce ma ni ma ina so ba zan iya hakuri in bisa maka kayan ka ba to amma kai hakuri manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ittala'tu fil janna manzon Allah ne yace na leka aljanna fa ara'aitu akthar ahliha alfuqara'u naga mafi yawan yan aljanna tarkawa ne kaga ban yi na fada ba sannan abu na biyu in maka analysis da zaka fi ganewa tun daga zamanin annabi adam zuwa yanzu su waye suka fi yawa a duniya to shi tarkawa zaka fi yawa aljanna ina fatan ka gane ko yawa kenan hausha gurin Allah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam idan kuna gaba ku biyu wanda ya fi alkhairi shine wanda ya gamsu ya ce salamu alaikum kuma kai gum shi aikin sa zai tafi a wurin Allah kai da kai gum din aikin kana nan sai ranar da ka fara anka sallaman sa sannan Allah zai tafi sallolinka da ibadarka hatta azumin nan duk wanda ya san yana gaba da dan uwansa baban sa ne maman sa ne ba ka je ka warware dan ba inda azumin ka zai je azumin je mage kake ba inda zai je kuma Allah ba zai karbe shi ba sai ranar da ka sulhunta kanka da wannan saboda haka an ce mun lokaci yayi abin da muka karanta dai Allah ya karba mana kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana wannan jarabawan da muke ciki a wannan kasa tamu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye mana wannan musiba da muke ciki ya Allah ka tausaya mana ka gusar mana da wannan rashin amincin da muke ciki a wannan kasa tamu musamman a wannan yanki da muke rayuwa kuma musamman a cikin wannan gari namu na Kaduna da muke cikin wannan jarabawa na musiba na bandits da kuma kidnappers ya Allah ka kudanye mana wannan musiba wa'anda suke addu'an mu da wannan makircin ya Allah kafi mu sanin su a cikin mu suke ba a wajen mu suke ba ya Allah ka magance mana matsalar su ya Allah wanda suke a wajen mu ba mu san su ba kafi mu sanin su ya Allah ka warware mana wannan matsala masu shiryuwa a cikin su ka shiryar da su wanda kuma kaddarar ta riga ta gabata akan su ba za su shiryu ba ya Allah kafi mu sanin hanyar da zaka magance mana ya Allah mun mika al'amarin zuwa gare ka ka warware mana matsalar ta hanyar da ta dace ba tare da an zubar da jini a cikin wannan al'umma ba ya Allah yanda ka hada fuskokin mu a wannan matsalaci ka hada fuskokin mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan matsalaci ya Allah kai albarka a cikin dukiyarsa ka gina masa ka tafarin estate kamar yanda ya gina irin wannan matsalaci kai albarka da zuriyarsa kuma dukiyarsa mu ma da muke karatu da muke saurara ya Allah mu ma kai albarka a cikin ilimin mu da kunnuwan mu da muka saurari wannan karatu da shi ba mu kuma ikon aiki da abin da muka ji ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk